Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31 da 49 da kuma 60, sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da lul da kuma niya muryar arewa. A Ghana kuma ana iya samun mu a Alfa Radio kuma si. Kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkanku da asubahin ranar Alhamis 28 ga watan Satumba. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Ali Musafan Sakkwato da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu, ga kanin labaran.
Malam Ibrahim da jama'a, barkanku da asuba. A karon farko, Majalisar Dinkin Duniya na shirin aikata wagar wakilanta zuwa kasar Myanmar su je su ga abin da 'yan Rohingya suke ciki. Rasha ta ce a yau ba ta da makami ko daya da ke amfani da guba da ta nakasa su. Sannan shugaban Amurka Donald Trump yana fushi da ɗaya daga cikin ministocinsa, za mu ga muku dalili.
To, kanin labaran kenan. Bayan labaran duniya, za a ji cewa gwamnatin Najeriya ta jaddada matsayinta cewa kungiyar Awari ta IPOP ta ta'addanci ce muraren. Bugu da ƙari,
kowa ya ɗauki wani mataki na haramta abin da kotu ta yi ko kuma na halatta ita wannan kungiya, to ya yi ta'addanci kuma za a huskance shi a matsayin ɗan ta'adda.
Za kuma a ji cewa an kafa cibiyar binciken ƙwayar halitta ta DNA a Lagos. Sannan za a ji cewa an yi taron ƙabilu a jihar Naija. Kuma kamar kowace ranar Alhamis, Alheri Grace Abdu na tafa da shirin domin iyali. Amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya.
Ga labarin za mu kawo muku yanzu na a yau Alhamis din nan, Majalisar Dinkin Duniya take shirin ta aka da wata ƙarfafar tawaga na wakilanta zuwa jihar Rakhine da ke ƙasar Myanmar domin su je su ga wainar da ake tura a wannan guri. A daidai lokacin da majalisar take ƙoƙarin ganin an daɗa tura kayan agaji ga 'yan jinsin Rohingya da ke can. Kakakin Majalisar ta Dinkin Duniya Stephen Jurajic, wanda ya ba da wannan bayani, ya ce fatar majalisar ita ce wannan matakin na farko da ta ɗauka ya buɗe hanyar da za a ƙara haɓakar da ayyukan kai kayan tallafawa su waɗannan mutane da ke jin ciki matuƙa. Ita wannan tafiyar da tawagar wakilai na Majalisar Ɗinkin Duniya za su fara yi a yau Alhamis zuwa can Myanmar, ita ce karo na farko da aka yi irinta tun daga lokacin da 'yan Rohingya ɗin suka soma gurin hijira suna farin ƙasar tasu. Majalisar Ɗinkin Duniya dai tana ƙiyasin cewa musulmin Rohingya su fiye da 400,000 ne suka gudu daga can ƙasar tasu ta Myanmar zuwa Bangladesh domin su gujewa azabar da hukumomin ƙasar suke nuna musu. A cikin kwanaki biyu kacal da suka gabata, mutane 45,000 suka tsere daga can Myanmar ɗin zuwa Bangladesh.
A nan Amurka kuma, gwamnatin shugaba Donald Trump ta ce tana da niyyar ta rage yawan mutanen da ke shigowa cikin Amurka da sunan 'yan gudun hijira, kuma rage mai yawan gaske. Duk kuwa da roƙon da ƙungiyoyin kare haƙƙin bal'adama da ke yi na cewa maimakon a rage gwandama a ƙara yawan masu shigowa Amurka ɗin. A cikin wani rahoton da ta aika wa Majalisar Dokokin Amurka a jiya ne, fadar shugaban Amurka ta White House take cewa yawan mutanen na 'yan gudun hijira da gwamnati za ta bari su shigo a cikin shekarar da za a shiga ba zai wuce 45,000 ba, wanda kuma wannan ita ce jimla mafi ƙanƙanta a cikin shekaru 35 da suka gabata. Kafin ya sauka daga karigar mulki, tsohon shugaban Amurka Barack Obama ya ba da shawarar banya yawan 'yan gudun hijirar da za a bari su shigo Amurka, inda ya nemi da a buɗe hanya ga aƙalla masu yawan 110,000. A zaman mulkin shekaru 8 da ya yi, 'yan gudun hijira kusan 885,000 Obama ya buɗe wa hanyar shigowa Amurka.
To, muna ba ku labaran nan daga Washington a sashen Hausa na muryar Amurka. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya ce daga jiya Laraba Rasha ta gama ganin bayan ɗaukacin dukkan makamanta masu guba, abinda ya bayyana da cewa rana ce ta tarihi. A cikin jawabin da ya yi al'umma ƙasar tashi, Putin ya ce daga jiyan suka kammala nakasa makamai ko kuma makami na ƙarshe mai guba na Rasha, wanda kuma ya ce wannan babban matakin farko ne da aka dauka na tabbatar da ganin cewa duniyar nan tamu ta zauna lami lafiya. Ganin cewa kasar tashi ta rasha ta kammala nakasa dukkan nata makamai masu guba cikin shekaru uku tun ma kafin wadin da aka tsaida ya kare. Shugaban na rasha ya ce cikin Amurka akan kasa wata na ganin bayan nata makaman a cikin wannan kayyadaddun lokacin.
A daidai lokacin da Kurdawa ke tsallan murnar nasarar da suka samu na ƙuri'ar da mutanen suka kada ta amincewa da kafa wato yankin ƙasarsu mai cin gashin kansa, hukumomin Iraki su kuma sun tashi ne haikan wajen ɗaukar matakan horar da Kurdawan kan wannan ƙuri'ar tasu. Ɗaya daga cikin matakan farko da gwamnatin Iraki ta ɗauka shine rufe sararin samaniyar yankin don hana duk wani jirgin sama ya shiga wurin. Haka kuma Iraq ta ce za ta hada kai da kasar Turkiya don gudanar da atisayen sojojin haɗin gwiwa. A jiya Laraba ce wato kuma majalisar dokokin Iraki wacce ta ce ƙuri'ar da Kurdawan suka jefa ta sabawa kundin tsarin mulkin kasar, ta umarci Prime Minister Iraki Haidar Al-Abadi da ya aika rundunonin soja zuwa lardin Kurdawa na Kirkuk mai arzikin man fetur don su kwace dukkanin rijiyoyin man fetur da ke wurin. Bayan duk haka kuma majalisar dokokin ta Iraki ta nemi kasashe 34 da ke da ofisoshin jakadancinsu a yankin Kurdistan da cewa su rufe ma'aikatansu, sannan kuma su sauke gwamnan jihar Najmaldin Karim daga kuciyarsa na mulki saboda wannan ƙuri'a da ya bari aka kada.
To a ƙarshe, shugaban Amurka Donald Trump wanda ya ce ya zo yawa harkar aikin gwamnati wankan tsarki bisa ga alama yana fushi da aƙalla ɗaya daga cikin ministocinsa da ake zargin yana almubazzaranci da mankudan kuɗaɗe wajen shawagin da yake a jiragen sama. Mutumin da Trump yake harara kuwa ba wani bane illa sakataren lafiya na Amurka wato Tom Price, wanda da 'yan jaridu suka tambaye shi Trump ɗin ko zai kore shi sai ce za mu dai gani. Amma dai Trump ya fito fili kan ya ce bai ji daɗin rahotannin da yake zuwa kunniyarsa ba, ina yadda shi Price aƙalla so biyu ya haya jiragen tafi da gidanka maimakon shiga jiragen kasuwa hayar da aka ce ta janyo wa mutanen Amurka asarar dala 400,000. Jiya ne kuma mutum mai da hankali kan kashe kuɗaɗen gwamnatin na majalisar wakilan Amurka suka aika wasiƙa zuwa ga fadar White House ɗin da kuma wasu ma'aikatan gwamnati suna neman bayani akan ƙusoshin gwamnati masu yawan tafiye-tafiye a cikin jiragen sama na haya domin gudanar da ko ayyukansu na gwamnati ko kuma na ganin damarsu. Shi wannan sakataren lafiyar wato Price, wanda ake zance a kan shi yanzu, ya taɓa sukar lamirin jagabar 'yan majalisar jam'iyyar Democrats wato Nancy Pelosi a shekarar 2010 kan cewa wai ta cika amfani da jiragen tafi da gidanka wajen yawoce-yawoce.
To, labaran duniya aka saurara daga sashen Hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, kamar yadda aka sani dai, ana ci gaba da takaddama kan cancanta ko rashin cancantar ayyana kungiyar IPOB ta su Nnamdi Kanu a matsayin kungiyar ta'addanci, yayin da ake wannan ne kuma gwamnatin Najeriya ta bakin ministan shari'ar kasar ta jaddada cewa kungiyar IPOB ta ta'addanci ce. Umar Faruk Musa gare ka.
Ga dai ƙarin haske da ministan shari'a na Najeriya kuma babban lauyan gwamnatin ƙasar Malam Abubakar Malami yayi a tattauna da ne da shi a Abuja bayan da gwamnatin ta fahimci cewar akwai ɗansu masu fafutukar ƙara zafafa ko nuna goyon baya ga wannan ƙungiyar ta IPOB.
To, abin da gaskiya al'amari haramta ita wannan ƙungiya akan tsari na doka aka yi shi, akan tsari na kotu, akan dama wadda doka ta ba shugaban ƙasa. Saboda ka kungiyance dai a wannan kungiya ta zama haramtatta, duk wata mu'amala wadda ta dangance ta haramun ce, duk wani taro wanda ya dangance ta haramun ne. Saboda ka maganar ainihin wani ya karama ainihin ita wannan kungiya ko ƴaƴanta, to ya shiga cikin babi na haramci, kuma hukuma za ta dauki mataki wanda ya cancanta a dauka domin tabbatar da cewa ƙasa ta zauna lafiya. Ba wani mahaluki wanda zai iya warware abin da kotu ta yi akan wannan yanayi ba tare da ya waiwaye ta ba. Saboda ka kowa dauki wani mataki na haramta abin da kotu ta yi ko kuma na halatta ita wannan kungiya, to yayi ta'addanci kuma ya fada babe na ta'addanci, kuma za a yi huskance shi a matsayin dan ta'adda.
menene mataki na gaba yanzu da za ku dauka a hukumance domin ƙara jaddada wannan matsayi na kotu?
Daga cikin matakan da ake dauka shine samun fahimtar kasashe na duniya irin su Faransa, Ingila, Turkey da makamantansu waɗanda ake cinkancewa kamar su yan ta'addan suna da wani tasiri a can ko kuma suna daukar su matakai a can domin ainihin neman haɗin kansu na ganin da cewa sun ruhe duk wata kafa wadda ta dangance su. La'alla kafa ce ta yaɗa labarai, la'alla kafa ce irin ta sadarwa, irin ta social media, ko kuma ainihin mu'amala ko hulɗa makamanciyar wannan ta huskar basu dama na su taru ko kuma su ainihin su yi wani gangami. Har ila yau kuma muna ɗaukar matakai waɗanda suka danganci amfani da ainihin kafofi na hada-hadar kuɗi kamar su bankuna da makamantansu, na ganin da cewa duk wata nasaba wadda suke da wadda ta danganci hada-hada ta kuɗi ita kanta an tange ta.
Ministan shari'a na Najeriya kenan kuma babban lauyan gwamnati Abubakar Malami Umar Faruk Musa mun Amurka a Abuja, Najeriya.
To a gaida Umar daga Abuja kuma bari mu kada birnin Iko inda aka kafa cibiyar tantance kwayar halittar dan adam ta DNA irinta da farko a Afirka ta Yamma. Babangida Jibrin gareka.
Wannan cibiya da ke zama irin ta farko a tsakanin kasashen yammacin Afirka zai taimaka wajen gaggauta gudanar da bincike da ke nasaba da kwayar halittar bil'adama. Gwamna Akinwumi ya ce ko shakka babu gwamnatinmu ta dage wajen ganin an kammala wannan cibiya da zai taimaka wajen gudanar da ayyuka ga jami'an tsaro da kawo ƙarshen laifuffuka da ake aikatawa a jihar Lagos da wasu birane na yammacin Afirka, abinda kuma zai taimaka wajen tabbatar da shari'a cikin sauki. Idan wannan cibiya kamar da gwamnan yayi bayani zai taimaka wa jami'an 'yan sanda da lauyoyi ko kuma alƙalai wajen gudanar da shari'o'i daban-daban ta amfani da kwayoyin halitta da aka gudanar da bincike a kansu ta hanyoyin da ke da nasaba da fasahar zamani. A bangaren sa, karamin jakadan kasar Amurka a nan birnin Lagos, Mr. John Bray, ya bawai da matakin na gwamna Akinwumi Ambode da kuma al'ummar jihar Lagos dangane da wannan cibiya da aka kaddamar.
The first in Nigeria, the first in West Africa.
Cewa wanda ke zama irin sa na farko ba ma kawai a Nigeria ba, har ma a yammacin Afirka. Wannan zai taimaka wajen gaggauta gudanar da shari'u da ke da nasaba da bincike da ya shafi kwayoyin halitta da sauran manyan laifuffuka da ke buƙatar bincike cikin gaggawa. A bangaren sa dai, muƙaddashin kwamishinan 'yan sanda a jihar Lagos, Mr. Imuhimi Egal, cewa wannan cibiya zai taimakawa aikin 'yan sanda da gudanar da bincike da kuma tabbatar da tsaro. Ince ko shakka babu wannan cibiya zai taimaka mana wajen gudanar da ayyukanmu a sassa daban-daban na jihar ta Lagos. Bincike da ke da nasaba da kwayoyin halittu na bil'adama da ake kira DNA dai ana gudanar da shi ne a kasashen ƙetare, musamman kasar Afirka ta Kudu a nahiyar Afirka ko kuma Burtaniya, wani lokaci ma har kasar Amurka. Babin Jibrin, murai Amurka daga Lagos.
To a gaida Babangida daga Lagos kuma bari mu kada jihar Naija, inda aka yi wani babban taron kabilu don jaddada zaman lafiya. Mustapha Nasir Batsari gare ka.
Chief Eze Pamphas, shugaban 'yan kabilar Ibo da ke zaune a jihar Naija, ya ci ba su goyon bayan samar da wata ƙasa daga Najeriya domin fatansu shine samun ɗorewar zaman lafiyar. Kamar yadda yayi ƙarin bayani,
Igbos are members of Nigerian state, right? We have to obey and abide with the Nigerian constitution, as simple as that.
Yace su 'yan kabilar Ibo 'yan Najeriya ne, saboda haka kamata yayi ayi da'a kuma a girmama kundin tsarin mulkin Najeriya. Wakilan kabilun Yarabawa da kuma Hausawa da suka halarci wannan taron sun bayyana mahimmancin sa a daidai wannan lokaci.
Sayyid Abubakar, wakilin sarki biyu mina Emir Council. Wannan taro mun gode ma Allah saboda ya hada kan kowa da kowa, kuma muna jin dadi da aka ce duk kabilu da suke Naija mun zama daya a yau. muhimmancin shawarinmu kenan.
Sunana Alhaji Ma'ruf Abdul Aziz Rijau. Taro ne na haɗin kai da kuma na tabbatar da waɗanda ba 'yan ƙasa ba don a tabbatar musu da lafiyansu saboda abubuwan da ke aukuwa a can wato ƙasashen Iyamurai na maganan batun Biafra.
Gwamnatin jihar Niger ce dai ta shirya taron domin tabbatar da al'ummar jihar sun ƙara fahimtar juna. Mr. Solomon Inyazi mai baiwa gwamnan jihar shawara ne akan harkokin siyasa, wanda kuma shine ya wakilci gwamnan a wajen wannan taro, ga abin da yake cewa.
Anything that will ensure that everybody is living fine.
Yace duk wani abu da zai sa a zauna cikin lumana kamata yayi a rike shi, a saboda haka jihar Niger ta kowa da kowa ce. Taron dai ya kammala ne tare da rera taken Najeriya, da ke ƙara nuna cewar Najeriya ƙasa ɗaya ce kuma al'umma ɗaya. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To a gaida na Batsari, to wai shin yaya batun tayar da komatsar jama'a a Najeriya ne?
A gwamnatin nan da take kai ta yanzu ta shugaba Muhammadu Buhari ta fito da wasu shirye-shirye.
Kafin wannan gwamnati ne aka yi?
To kafin wannan gwamnati an yi abubuwa da dama-dama, kamar yadda ka fara a shirinka cewa yawanci baya isa ga talakan. An yi abubuwa wajen kala uku wanda bai cimma muradin da ake bukata ba.
Me yasa aka samu wannan matsala?
To abin da yasa aka samu wannan matsala ina kyautata zan zai shafi wajen abubuwa uku. Na farko dai ga su masu tafiyar da waɗannan abubuwan da aka fito da shi. Na biyu kuma kamar yadda kishin akwai son zuciya na al'umma daban-daban da suke madafan iko. Kuma akwai yanayi da yake kamar daidai ya danganci son zuciya da za a ware kuɗi maimakon ai amfani da kuɗin ta wannan hanya sai a kauda shi ai wani abu daban da ba shi aka yi niyyar yi ba.
To sai a biyo mu a shirin hantsi a ji cikakken bayani. Yanzu kam bari mu koma gefe guda. Alheri Grace Abdu ta gabatar mana da shiri na gaba.
Ya Allah ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka baro ki ka ton ka hoi ba. Ku jama'a tambaya ni ke da, ku jama'a tambaya ni ke da.
Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Yau shirin domin iyali ya karbi bakuncin barista Zanna Bukar Mustapha, wanda ya taimaka wajen sakin rukunin farko na 'yan matan Chibok da kungiyar Boko Haram ta saki a shekara ta 2014, wanda kuma ya samu lambar yabo ta Majalisar Dinkin Duniya karkashin hukumar kula da 'yan gudun hijira. Lambar yabon da ake kira Zansen da ake ba waɗanda suka taka rawar gani wajen tallafawa 'yan gudun hijira. Kasancewa an ba shi lambar yabon ne musamman sabili da ilmantar da ƙananan yara da suka rasa iyayensu sakamakon tashin hankalin ƙungiyar Boko Haram. Na fara da neman sanin yadda ya shiga harkar malanta, duk da yake ainihi a fannin shari'a yake da ƙwarewa, sai ya bayyana cewa.
To abin da ya faru shekara 2007, Allah ya sa labin wani basira cewa yaya za mu yi mu tallafa wa marayu. To ina nan ina loya, to ina yi shekara 20 ina loyayi ɗanna. Sai dai Allah ya sa nake tafi mutum kullum sai wani aiki yake bayan wannan, sai kuma na bar aikin loyayanci na koma. Shin me zan yi wa kaina? Duk aiki dai da na yi wa mutane na je haka na yasa da kuma. Na yi wa mutane to cin da zan yi wa kaina to shi ne sun ce ta to bayan mutum da yin wani abu da zai iya tallafa a kansa ko zai mara amfani a gaba. To a nan a wannan shekaran kuma sai na tsaye a ana biyu na kai karatu, sai na ce ta to da bi in yi wani mu'afaka da zan so in bude so da in taimakawa marayu. To a nan sai na fara da marayu 36. To abin da na ɗau da wani a wannan lokacin zan ba su uniform, zan ba su abinci da kuma zan ba su ilimin addini musulunci da kuma abin da ake kira na bokon yanzu. To a haka na fara. To a wannan shekarun da aka zo shekara biyu da tara, sai Allah ya kawo mana wannan musibar da muke ciki yanzu. Shi ne sai mun ce to aka shi ba za mu ɗauko mu sanya amfanin nan. Da yake abubuwan ya da fi kowa da kowa ne. Allah ya ba mu basira wannan lokacin da ke a da yake maraya muke so. Kowaye in yin sa maraya in ya kawo kansa za mu karɓi kuma mu sa.
Yawa to barista kafin ka ci gaba da bayani wannan makarantar kafin ka ci gaba da bayani wannan makarantar ta kwana ce ko kuwa je ka dawo ne?
To abin da ya faru shi ne ka je ka dawo ne. Amma abin da akwai abubuwa da ya sa muka yi wannan. Na ɗaya shi ne duk yaro in ya tashi ba nan cikin mutane cikin jama'a ba. Duk lokacin da aka ɗauki shi aka yi zai girma in aka yi da dan gidan zaman ba zai iya yiwuwa ba. Na ɗaya bai iya sani da al'adan garin yake ba, da al'adan wajen yake ba, da kansu ɗin bai san wani yanzu cewa banda nasa nan zai iya sanin akwai wani jikin ba nasa ba. To wannan irin abubuwan duk ba zai iya koya ba in dan ba a nan ya zauna ba. To don haka in ya kasance shi ne da ba a nan a nan gidansu ba, iyayensu mutu. To sai mu ɗau wani makusafin ta dangin uwa ko ta uba ya zo ya zauna tare da su. Sai mu kama idan gidan haya ne ya kasance sai mu kama wannan gidan haya mu ce zauna wannan gidan ɗin ba komai ba don san abubuwa al'ada ɗin na angonni da nufi addini na yare da su ne. Idan in ka ɗauki ɗin ka kawo shi wannan ba wai wannan kamiri wannan mulki ka zo ka haɗa su a waje ɗaya. Ewa ne yare za su fashi, ewa ne da iya za su fashi, ewa ne irin don ubar wannan abubuwa za su da yadda abinda aka fashi da shi da muke sanya su su je su zauna nan da a cikin wajen da suke da ka. To haka muka bar duk yaran suna a unguwar nan su suna gidan iyayensu ko kakanninsu da duk da suke wajen a nan muka bar su. Mu abin da muka wani da muka ɗauka shi ne na ba su karatu, na ba da ilimi da kuma na ba da lura da su. A duka irin rayuwar ɗan adam da ake ɗan yaran da ke cikin.
To yaran da kuke karantarwa a wannan makarantar yaran anguwan ne ko kuma yana yiwuwa su fito daga wata anguwa mai nisa kasancewa makaranta ce ta jika ka dawo?
Akwai wanda suke anguwa, akwai wanda suke nisa, amma muna da ba da ke zuwa ɗin da ƙofu in suna kuka da in suna nisa da yi. Amma abinda muke ne wannan ɗinnan za ta ga wannan an canja wa mutane ne sai su canja musu da motsin nan da aka yi da gargar garurrukan nan duka local government dama da ake faɗa ƙaramin hukuma da ake faɗa duk suna da 'ya'yansu a nan makarantar ne.
Duka ƙananan hukumomin jihar Borno?
Eh.
To wane ne ke biyan malamai da kuma sauran masu ɗawainiyar gudanar da wannan aiki ko kuma waɗannan ayyuka da ka zayyana? Ba su abinci, kula da lafiyar su, gashi yanzu nan ka ambaci kuna da bas-bas da ke zagawa tana kwaso yaran nan, wake ɗaukar ɗawainiyar waɗannan ma'aikata?
To wannan ɗawainiyar an fara ta ne da ni ta ɗaya ke faru na fara. Amma da yake tafiya ya yi tafiya kaga ba su nan da na faɗa. Akwai ƙauran boki ko ma'amita na yake tafiya ba mu ba. Akwai mutara da mass foundation na kuma shugaban kasa da yake na kasan mutara sun ba mu ba. To wajen fidin ko wajen siyarwa lokacin da muka fara muna da 36 ne wannan minisi. Amma da wannan abin da ya zo muka samu kanmu a wannan sai kamar su da kuwa a wasu organization da suka zo nan da suka zo sai ya kofin ta ɗauda wani ba da abinci na a yara to a nan aka yi wannan. To duk kuma mutane kamar ana organization kamar SEMA duka suna ba da abinci. NEMA ya ci gaba da ba da wannan uniform wani zai ba in ne wani haka za a yi biya amma inda muke har muka kawo yau din nan duk abin da muka fara nan tsaye da kuke ba kuma muna jiran talar mu a haka har muka yi wa
yawa to kamar a kasashe da suka ci gaba idan aka sami ko daidaikun jama'a ko kuma kungiya mai zaman kanta irin taka ta dauki nawayar gudanar da waɗansu ayyuka da za su tallafa wa al'umma akan samu waɗansu su kuma da ba lalle ne suna da ƙarfin yin irin ɗawainiya haka ba amma sukan ba da lokacinsu domin taimakawa irin wannan kana da masu ayyukan sa kai irin haka ko kuwa dukan waɗanda ke aiki a wannan makaranta biyan su albashi ake
ayyukan da muke da su ba don san ma yawa-yawan su ba domin wallahi suna nan ne yawa kuma wani yana ta wannan fannin wani yana ta wannan fannin duka kamar yadda ma muka yi da iyayen matan iyayen mata da suke da muka rakan na biyu
a matsayin gudunmuwa a matsayin gudunmuwa su kenan ko
a matsayin gudunmuwa su kuma su din nan sai muka hada su cikin gurbi-gurbi da za su iya taimaka a kansu to ana zama da su kamar yadda suke kasance sakatirin su don ya ba su darasi ko yaya tafiyan yake yake ganin ya tafi yin firin yake idan yaro ya yi rashin lafiya za su je su kula idan yaro ya yi rashin lafiya za su ɗau wannan kuɗin nan da suke tarawa da riki zuwa wata baiwa wannan ko su baiwa wannan wannan suke da ba lafiyan a bada kuɗin nasu jiki da kuma bayan haka su da kansu ɗin akwai wannan ƙungiyoyin nan suna tallafa musu
Abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau sai kuma shirinmu na gaba idan madaukakin sarki ya nuna mana mu dora inda muka tsaya yanzu a madadin bakon namu barista Zanna Bukar Mustafa da ya samu lambar yabo ta hukumar kula da yan gudun hijira ta Majalisar Dinkin Duniya domin ilmantar da kananan yaran da suka rasa iyayensu sakamakon har-haren kungiyar Boko Haram Da Salama Abu daidai da sautin shirin alheri ke muku fata alheri
Kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya komi dan su muke ashe mu maza ba
To gaishe ku yanzu kuma ga Aliyu Mustafa Sakku ta dawo da labaran duniya amma fa a takaice
Ibrahim a karin farko yau Alhamis Majalisar Ɗinkin Duniya tana shirin ta aika da wata tawaga mai ƙarfi kuwa zuwa jihar Rakhine ta ƙasar Myanmar domin su je su ga abin da ke faru a wannan yanki a daidai lokacin da ita majalisar take ƙoƙarin ganin an tura kayan agaji ga 'yan jinsin Rohingya da ke can gurin. Kakakin Majalisar Ɗinkin Duniya Stephen Jurich wanda ya ba da wannan bayanin ya ce fatan majalisar ita ce cewa wannan matakin na farko da ta dauka ya bude hanyar da za a kara habakar da ayyukan kai kayan tallafawa su wannan mutanen da aka ce sun ji jiki sosai tafiyar dai ta tawagar wakilan majalisar ɗinkin duniya ta yau Alhamis ita ce karo na farko da aka yi irinta tun daga lokacin da yan Rohingya din suka fara gudun hijiran barin kasar ta su an ce zuwa yanzu kamar su 400 suka bar Myanmar zuwa Bangladesh A nan Amurka kuma gwamnatin shugaba Donald Trump ta ce tana niyyar ta rage yawan mutanen da ke shigowa cikin Amurka da sunan gudun hijira kuma ma rage ba kaɗan ba. Duk kuwa da roƙon da ƙungiyoyin kare haƙƙin bil'adama suke mata na cewa maimakon ta rage ɗin a ƙundama ta ƙara yawan waɗanda za su shigo ɗin. A cikin rahoton da ta aika majalisar dokokin Amurka jiya, fadar shugaban Amurka ta White House ɗin ta ce yawan mutane 'yan gudun hijiran da gwamnati za ta bari su shigo a cikin Amurka shekarar da za a shiga ba za su wuce 45,000 ba. Wace ita ce jimilla mafi kankanta a cikin shekaru 35 da suka gabata. Kafin Barack Obama ya bar mulki dai, 'yan gudun hijira kamar 885 ya buɗe wa hanyar suka shigo da Amurka.
To masu sauraron mu da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma da hantsi mu sake shigowa. Yanzu a madadin Ali Mustapha Sakkwato da ita ni da wanda ya haɗa mana sautin Salaman Abu da injiniyanmu na wannan lokacin wato Jimmy Cook ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsi.